Sashen Hausa na Murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masaro, assalamu alaikum, barkamu da wannan lokacin. Yanzu na Hawwa Sharif ce tare da Maryam Dauda. Dukkan abokan aiki muka sake dawowa a shirin mu na hantsi. Na yau Talata 5 ga watan Satumba shekara ta 2023. A cikin shirin na wannan lokaci za ku je da wasu da suka aikata laifuka iri daban-daban suka faɗa komar rundunar 'yan sandan jihar Adamawa a Najeriya. Kamar kowace ranar Talata yau muna tafe da shirin 'yan ƙasa da hukuma wanda Mahmud Ibrahim Kwari ke gabatarwa. Ta kuma a jikin shirin jaridun Nijar. Amma yanzu sai a gyara zama a turare kashin farko na labarin duniya.
Jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran. Shugaban kasar Iran Ibrahim Raisi a jiya Litinin ya yabawa kasashen Afirka da ke bijirewa mulkin mallaka a lokacin ziyarar da ministar harkokin wajen Burkina Faso ta kai masa. A halin yanzu, Burkina Faso da kuma Mali suna a ƙarƙashin mulkin soja da suka yanke hulɗar soja da Faransa wacce ta yi masa mulkin mallaka a baya, suka kuma ƙarfafa dangantaka da Rasha. Jamhuriyar Nijar inda gwamnatin mulkin soja ta karɓi mulki a watan Yulin da ya gabata. A nan kuma ana ta yin zanga-zangar neman sojojin ƙasar Faransa su fice daga ƙasar. A jiya Litinin a yayin ganawarsa da ministar harkokin wajen Burkina Faso Olivier Rouamba a Tehran, Raisi ya yaba da tsayin dakan da kasashen Afirka ke yi a daidai lokacin da ake ci gaba da ganin mulkin mallaka da ta'addanci ba tare da ya ambaci Faransa ba. Raisi ya kuma yaba da matsayar kasashen a matsayin alamar yin taka tsantsan da farkawa a cewar wata sanarwa da aka wallafa a shafin yanar gizon fadar shugaban kasar Iran. Shugaban Koriya ta Arewa Kim Jong-un na shirin ganawa da shugaban Rasha Vladimir Putin a Rasha a wannan watan don tattaunawa akan yiwuwar samar da makamai don yaki da Ukraine a cewar jaridar New York Times a jiya Litinin inda ta ambaci majiyoyi da ke kawance da Amurka. Kim zai tashi daga Pyongyang ta yiwu ta jirgin kasa mai sulki zuwa Vladivostok da ke gabar tekun Pacific na Rasha inda zai gana da Putin a cewar jaridar. Putin na son Kim ya aikawa Moscow da harsasan manyan bindigogi da makaman kariyar roka, yayin da shugaban na Koriya ta Arewa shi kuma yake son Rasha ta baiwa Pyongyang fasahar zamani ta tauraron dan adam da jiragen karkashin ruwa masu amfani da makamashin nukiliya a cewar jami'ai. Haka kuma Kim na neman taimakon abinci dan al'ummarsa da ke fama da talauci. Ziyarar da aka shirya za ta zo ne a daidai lokacin da Rasha ke tattaunawa akan atisayen soja na haɗin gwiwa da Koriya ta Arewa. Nan take da fadar White House bata amsa buƙatar jin ta bakin ta ba game da batun. Uwar gidan shugaban ƙasar Amurka Jill Biden ta kamu da COVID-19 a cewar fadar White House a cikin wata sanarwa a jiya Litinin. Bayan gwajin da ya nuna uwar gidan shugaban kasa ta kamu da COVID-19, shi ma shugaba Biden an yi masa gwajin cutar a yammacin jiya Litinin, amma shugaban baya dauke da ita a cewar sanarwar. Shugaban zai sake yin gwajin cutar a wannan makon kuma za a rinka sa ido akan alamomin cutar. A baya dai shugaba Joe Biden ya kamu da COVID-19 a ranar 21 ga watan Yuli na shekarar 2022, amma bai fuskanci alamomi masu zafi ba a cewar fadar White House. A lokacin an yi wa Biden cikakkiyar allurar rigakafi, an kuma ba shi maganin cutar Paxlovid. Bayan haka Biden ya sake kamuwa da cutar a ranar 30 ga watan Yuli na shekarar 2022, mako guda bayan kamuwa da cutar a karon farko. To kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na Muryar Amurka a birnin Washington DC.
Kaɗan Maryam za ta dawo da ci gaban labaran duniya. Kafin nan bari mu je ga rahotonmu inda rundunar 'yan sandan jihar Adamawa a Najeriya ta ce ta kama masu laifi iri daban-daban da yanzu ke shirin yabawa aya zaƙinta. ga wakilin sashen Hassanin Murya Amurka Salisu Lado da cikakken rahoton.
Rundunar 'yan sandan da ta gudanar da taron manema labaran ne a hedkwatar Obishinta da ke Jimeta fadar mulkin jihar Adamawa, inda ta gabatar da waɗanda ake zargi da manya-manyan laifuka irin sogar kwa da mutane domin neman kuɗin fansa, sai kuma masu shatan shanu haɗe ma da barayin daji da kuma manya-manyan motoci guda hudu haɗe ma da kuɗaɗe da kuma bindigogi kiran AK-47 da kuma maƙudan kuɗaɗe da yawansu ya kai miliyan 1,600 da ɗori, kamar dai yadda kakakin rundunar 'yan sandan jihar Adamawa SP Suleiman Yaya Guroje jin kaɗan bayan kammala taron manema labaran, yayin da ne masa tambaya akan yawan mutanen da aka gabatarwa manema labarai a jihar Adamawa, inda ya ƙara da cewa
to kamar yadda aka yi dai suspect guda 30 ne wanda aka kama su da tuhuman aikata laifuffuka wanda yake haɗe da kidnapping da kuma satan shanu. Sakamakon haka kuma aka gano bindigogi mai kirar AK-47 guda 5, sannan kwato motoci guda 4 da kuma kuɗi naira miliyan 1,689 wanda yanzu haka suna nan hannu kuma na fada da bincike bayan an kammala kuma za a gurfanar da su gaban shari'a.
Ana tsaka da taron ne sai ko na tattauna da ɗaya daga cikin wanda ake zargi da garkuwa da mutane domin neman kuɗin fansa daga ƙaramar hukumar Fufore, yayin da na fara masa tambaya ko menene ma sunansa.
Ali.
Yawa to Ali, da shekarun ka nawa misali?
27.
To kuma menene kai aka kamo ka aka kawo ka nan hedkwatar 'yan sanda? Yanzu Ali, kamar mutane nawa kai kidnapping? Ali, nawa ne kuka karɓa gurin wanda kai yi garkuwa da shi? Miliyan 2 kuka karɓa? To shi ma Aliyu Muhammad na ɗaya daga cikin waɗanda rundunar 'yan sandan ta yi rab da su da zargin cewa su ne masu garkuwa da mutane a yankin ƙaramar hukumar ta Fufore. Shi ma ya yi mana nashi jawabi yayin da na yi masa tambaya ko menene ma ya sa aka kamo shi.
Kidnapping?
Kai din ma kidnapping din ne? To su wa da wa kuka yi kidnapping?
Wali da mai jimilla.
To mutum biyu kenan? To ya ga mana sunayensu ma.
Jofiri da mai jimilla Wali da Jauro Adam.
To ku nawa ne kuka ko kai da wani da wani ne kuka yi kidnapping din su?
Mu hudu.
Nawa aka ba ku?
Wancan na Jauro Adam mu biyu sun ka ba mu 200,000, na Jofiri kuma 62,000, na wancan kuma ni kaɗai 50,000 sun ka ba ni.
Ibrahim Adamu kuwa shi ma rundunar 'yan sandan ta yi rab da shi akan zargin dai na garkuwa da mutane domin neman kuɗin fansa a jihar Adamawa, amma dai ya ce
na yi kan amma na tuba shekara 2009 na fiye ma shekara 2009 na bari ba sake ba da aka kama wani aka samu namba na aka shafa yadda da ba.
Ok, amma ka taɓa da ka taɓa yi?
Da na yi.
To mutane nawa ka yi garkuwa da su?
Da na yi ba mutane biyu.
Rundunar 'yan sandan dai ta gabatarwa taron manema labarai yawan waɗanda ake zargi da manya-manyan laifuka a jihar Adamawa da suka kafa sansanin su a yankin Fufore da Mabalwa da kuma ƙaramar hukumar Yola ta Kudu, inda suke cin karen su ba babbaka. Su kuwa rundunar 'yan sandan suka yi rab da su da manya-manyan makamai masu haɗari da kuma kuɗaɗe fiye da miliyan 1.5. Lado Salisu Garba, muryar Amurka daga Adamawa a Najeriya.
Gaida Salisu Lado, yanzu kuma ga maran ta dawo da kashi na biyu na labaran duniya.
Iran ta rufe wani wurin shakatawa saboda barin mata shiga wurin ba tare da bin dokar lallaba kai ta dole ba, a cewar kafafen yada labarai na kasar a jiya Litinin. Rufe wurin shakatawar na zaman wani mataki na ƙara ƙarfafa matakan da hukumomi suka ɗauka a cikin 'yan watannin da suka gabata akan mata da masana'antu da suka ƙi kiyaye tsauraran matakan sanya tufafi a jamhuriyar ta musulunci. Kamfanin dillancin labaran Fars ya ambaci babban manajan wurin shakatawar Muhammad Bobai, yana cewa an rufe wurin shakatawar Mujahid Corrosion Water Park tun daga yammacin ranar Lahadi. Babai ya ce hukumomi ne suka ba da sanarwar rufe wurin shakatawar saboda yadda ake watsi da matakan sanya hijabi. Rufe kai da wuya dai doka ce ta tilas ga mata a Iran tun daga shekarar 1983 bayan juyin juya halin shekarar 1979. A ƙarshe, rikici ya ɓarke a wata unguwar baƙi da ke birni na uku mafi girma a ƙasar Sweden bayan da wani mai zanga-zangar ƙyaman musulmi ya ƙona Alƙur'ani mai tsarki, a cewar 'yan sanda a jiya Litinin. 'Yan sanda a Malmo sun ce an jefe su da duwatsu an kuma ƙona motoci da yawa, ciki har da wani garejin motoci na ƙarƙashin ƙasa, kuma sun bayyana al'amuran da suka faru tun daga ranar Lahadi har zuwa cikin dare a matsayin mummunar tarzoma. Rikicin dai ya samo asali ne bayan da wani dan gwagwarmayar kyamar musulunci mai suna Salwan Mumika ya kona Alkur'ani mai girma a ranar Lahadi yayin da wani gungun mutane da suka fusata suka yi kokarin hana shi a cewar ƴan sanda ana dai tsare da akalla mutane uku a cewar su da safiyar jiya Litinin dandazon mutane galibi matasa sun kona tayoyi da tarkace wasu kuma suka jefar da kekuna da scooters da kuma shingaye a unguwar Rosengard dake Malmo wacce a baya ta taba ganin irin wannan arangamar an dai shayan Allah wane da kona Alkur'ani mai girma
da Maryam Daura da sakarantu mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na Maryam Amurka a birnin Washington DC. To madalla ma tsaro kafin mu ci gaba a shakata da wannan. I'm not sincere.
مستفي ضمن شهد كوبا خمسة وا ضمن شهد كوبا خمسة وا ضمن شهد كوبا خمسة وا
ga Muhammad Ibrahim Fari da shirin mu na gaba
ɗan ƙasa da hukuma
ka ja haje cikin kada zalunci mai za ka bada cikin yanci mai wannan hali yau shi ne ko mai ya fada mana kariya ne don sallo garzan bone
Masore assalamu alaikum barka da saduwa da ku ta cikin shirin ƴan ƙasa da hukuma da ni Muhammad Ibrahim Kwari zan gabatar
wannan tallafi ya kamata a dawo shi
saboda gaskiya ana shan wahala sosai ta dawo da tallafin kowa ya amfana
muna fata dan Allah ya kuwa dan Allah ta yi maka agajin gaji ce shi da Allah da annabi ta yi maka tallafin mu
bai da yanda za ka cire mun rungume kuma ka zo ka ringa ba da tallafi irin na annoba wannan ba daidai bane ba
ba gazawa bace a wajen gwamnati yau ta fito da abin da take ganin za a yi a bata shawara ta gaba daidai bane ta canja
yau shirin na dauke da kiraki da yan Najeriya game da bukatar dawo da tallafin albarkacin mai da kuma tsokacin masana akan batun a dakace mu
wallahi idan ba san yuna a dakai da wuya kaga ya gauna kullum ka gano sabon fitina yayaya ko neman magana sai an so yuna
Madalla Masare a ranar 29 ga watan Mayu bana ne a yayin jawabin sa bayan rantsuwar kama aiki shugaban Najeriya Bola Ahmed Tinubu ya sanar da janye tallafin da gwamnatin kasar ta kwashe shekara da shekaru tana sanyawa a cikin albarkacin mai na kasar da nufin daidaita farashin man musamman man fetur ta yadda ƴan kasar za su rinka samun sa a madaidaicin farashi ko kuma farashi mai rangwame sai dai wannan mataki ya jefa ƴan kasar cikin halin tsadar rayuwa inda farashin kayayyaki da na gudanar da lamuran yau da kullum suka linka kusan har sau uku zuwa sama domin kuwa farashin litar man ya tashi daga naira 185 zuwa naira 500 da doriya kafin daga bisani ya koma naira 600 zuwa 700 wannan ta sanya ƴan kasar ta Najeriya suka fara kiraye-kiraye ga gwamnati
sunan ya jibrin initial jibrin daurawa wannan tallafi ya kamata a dawo shi ana cewa ɗan tsaron mutane suke amfani da wannan tallafi dan haka kowa ma mun gane kowa iya amfana da shi ya kamata wannan tallafi a dawo da shi
ni dai ra'ayina shine sako da man nan dan kowa ya amfana saboda gaskiya ana shan wahala sosai ta dawo da tallafin kowa ya amfana
zan yi da tallafin nan mu daɗi wallahi dan gaskiya wannan shan wahala ba abinci tsada wahala ta riga ta yi yawa muna fata dan Allah ya ci kuma dan Allah ta yi maka agajin gaji ta yi shi dan Allah dan annabi ta yi maka tallafin mu dan gaskiya muna shan wahala ai muna taimako na gaggawa a dinin musulunci kowa da kowa yana shan wahala kan wannan jin tallafin wallahi duk da jin da dan kowa ne wannan inda an da tallafin nan dan gaskiya yanzu muna shan wahala wahala ta yi yawa wahala ta yi yawa gaskiya
su ma dai kungiyoyin ci gaban al'umma a Najeriya na ganin ya kamata gwamnatin kasar ta sake nazari game da wannan batu kamar Salisu Masge Gumel na cikin jagororin zauren kungiyoyin bunƙasa rayuwar al'umma a jihar Jigawa ta arewa maso yammacin kasar ta Najeriya
gaskiya mutanen Najeriya ba su farin ciki da wannan cire tallafi domin wannan cire tallafi da aka yi ya jefa mutanen Najeriya a cikin halin hagulayi kuma ya nuna gazawa ta hanyar cewa babu yanda za a yi kana mulki ana wani abu na ba daidai ba kuma ka ringa tunanin bari ka yanke hukunci nan kan mai uwa da wabi so daga idan ana magana cewa wasu suna magana suna cire kudin rangwame na man fetur wato subsidy ana yin wata maguɗi to ya kamata a ce gwamnati ta duba ta karfafa doka da oda akan duk wanda aka samu da wannan laifi idan tawa mutum ɗaya biyu uku hukunci da wuya a sake samun wani da irin wannan laifi amma kawai an mutum ana jidai zaciya ana laifi can ana daukar mai ana kacin kasa ana daukar mai ana kacin kasa kawai ka zo ka yanke hukunci kasa ɗan Najeriya miliyoyin ɗarurruka a cikin wannan hukuba wanda yanzu duk mutumin da ka gani ko magana yake maka ga abinci kuma ma ina hikima take ka cirewa mutum rangwame kuma ka zo ka ringa bashi tallafi shi fa duk inda ka ji palliative magana ce ta annoba saboda haka babu yanda za a yi ka cire mun rangwame kuma ka zo ka ringa bada tallafi irin na annoba wannan ba daidai bane ba ne tunda mulki ake na talakawa kuma mulki ake na cewa ana san a ringa jin muryar talakawa to ya kamata an ji muryar su kuma a ringa dauka ana tunanin yanda za a yi musu maganin matsalar ta shafe su
nan gaba a cikin shirin zamu ji ta bakin masu ilimin tattalin arziki da masana kan sha'anin tafiyar da manufofi da tsare-tsaren gwamnati
harkan ba ya zan kurra daga lokacin nan ne zai fara amfanin kansa yana shikura ya bido haƙƙinsa ya tattara kodiko ke nasa samura ya zamanto dane mai himma bisa shawagar kyauta ta al'umma kan an haka ba kauran hamma talakawa ba wani mai rama ba sace zama a cikin umma
masare wai zai yi kuwa a ce bayan watanni uku zuwa hudu da cire wannan tallafi kuma a iya dawo da shi
ai harkar gwamnati shine idan yau ta faɗa abu idan abun bai yi wa al'umma daidai ko ta ga zai cutar da al'umma ta to ta dawo ba ba gazawa bace a wajen gwamnati yau ta fito da abin da take ganin za a yi a bata shawara ta gaba daidai wani ta canza yana da buƙatar gwamnati ta zauna ta karatun tanusu ta kira masana akan halayya ta dan adam da kuma tattalin arziki su zauna su duba su bata shawara idan har tana da buƙatar cire tallafi a me ya kamata ta cire tallafi talaka ya kamata a cire tallafi ko waɗanda suka tara kuɗaɗen da yawa da za a iya su an cire musu tallafin ba zai jijjiga su ba domin shi wannan tallafi nawai kowa yake jijjigawa a Najeriya
a takaice ne malam na cewa gwamnati za ta iya dawo da tallafi in tana so
warin kwa za ta iya dawowa ta yi gyare-gyare a duk inda take zaton waɗansu suna wofantar da tallafin ko suna amfani da damar tallafin su cutar da mutane ko su jido waɗansu kuɗaɗe ko a samu hanci da rashawa a ciki gwamnati tana da dama tana da ƙarfi tana da hukumomi tana da dokoki da duk za ta iya sa wanda ya su maganin wannan domin mafi yawan al'umma su amfana da wannan tallafi.
Dr. Lawan Habibu Yahaya kenan guda cikin masu ilimin tattalin arziki a Najeriya. A nasa bangaren masanin kimiyyar siyasa da ilimin gudanar da harkokin gwamnati Dr. Sa'idu Ahmad Dukawa na Jami'ar Bayero Kano a Najeriya na cewa
a tsare-tsaren gwamnati da ayyukanta wato a turance policies da programs akwai abin da ake kira a turance monitoring and evaluation kamar ka ce bibiyar sawu domin fahimtar yadda tafiya take to muhimmancin wannan shine a gano wannan tsare-tsaren gwamnatin ko ayyukan suna tafiya kamar yadda aka yi niyyar su ya niyyar da aka kudura aka kudurinta shin ana cin mata idan ana cin mata shikenan sai a ci gaba amma da yanda za a dada inganta tafiyar sai a dada idan aka gamu da cikas ko ba a cin mata ko kuma mutane suna kokawa to sai a duba a ga akwai buƙatar gyara ko kuma akwai buƙatar janye wannan tsarin ko aikin to a game da janye tallafin man fetur dinnan abin da ya bayyana shine ya tsinduma al'umma cikin niyyarsu saboda haka akwai buƙatar a sake waiwayarsa don haka babban abin da ake buƙata shine a dawo da tallafin nan na zuwa wani lokaci a gaggauta samar da sababbin matatan man fetur wanda wannan kuɗin da ake cewa za a raba ya isa a samar da guda ɗaya ko biyu sannan kuma a inganta hanyar dogo wato izamana za a iya dauko petir daga kudu zuwa arewa a jirgin kasa yanzu nan za a magance wannan tsadar trailolin da suke dauko mai yake wajabtawa madillalan man fetur su kara kudi sannan a yashe kogin Niger a izamana jirgin ruwa in ya dauko mai zai iya zuwa har arewa isauke shikenan nan ma an yanke kudin da ake kashewa wajen jigilar man fetur ta titi shikenan sai a samu tsawon lokaci ba a sake samun karin kudin mai ba daga nan alabashi babu ma bukatar zancen kuma wani tallafi an janye tallafin kenan daga wannan lokacin
Dr. Sa'idu Ahmad Dukawa kenan daga Jami'ar Bayero Kano Nigeria kuma shine cikamakin shirin ƴan ƙasa da hukuma na yau sai makon gobe idan Allah ya kai mu yanzu a madadin daukacin abokan aiki Mahmud Ibrahim Kwai daga sashen Hausa na muryar Amurka ke cewa huta lafiya wassalamu alaikum
duka da an so shi ya inganta kasa ta karar da wadan sunta za su yi sha'awa
an gaida Ibrahim Muhammad Kwai da wannan shiri yanzu kuma sai sharhin jaridun kasar Niger
Shin na sayar da haliyayi da kungiyoyin fafutuka suka shirya a harabar sansanin sojan Faransa da ke birnin Yamai na kan gaban labaran da suka fi daukar hankalin jaridun Niger a wannan mako. Jaridar Le Sahel na cewa daruruwan dubban 'yan Niger ne suka hallara a wannan gagarumar haduwa da nufin tilastawa Faransa kwashe sojojinta daga wannan kasa sakamakon rashin gamsuwa da zaman su a kasar. Jaridar ta ce in ba dan jajircewar jami'an tsaron Niger ba saura kiris masu zanga-zangar su kutsa kewayen sansanin sojan na Faransa a wuni na biyu na wannan gwagwarmaya ta kare mutuncin kasa. Jaridar Air Info na cewa gwamnatin Niger ta sanar da mashara'antar kasar game da halin da jakadan Faransa Sylvain Ité ke ciki bayan soke takardunsa a sanadiyar takun sakar da ta samo asali daga juyin mulkin 26 ga watan Yuli. Jaridar ta ce ta hanyar wata wasikar da ma'aikatar cikin gida ta aike wa shugaban Kotun Tribunal de Grand Instance ta birnin Yamai aka sanar da mashara'antar a hukunce cewa daga yanzu Sylvain Ité tamkar bakon haure ne da ke zaune a Niger ba bisa ka'ida ba lamarin da ke nufin ya taka dokokin wannan kasa. Jaridar Le Horizon ta ce an fara samun baraka a tsakanin kungiyoyin fararen fula masu goyon bayan majalisar soja ta CNSP saboda dalilai masu nasaba da kwaɗayin abin da za su samu kamar yadda suka saba a duk lokacin da wani muhimmin abu ya faru a ƙasa. Jaridar ta ambato wani malamin makaranta yana bayyana takaicinsa akan yadda wasu 'yan fafutuka suka mayar da kungiyoyin fararen fula tamkar wani jarin kasuwanci. Alhali magana ce ta aikin sakai saboda haka jaridar ta ce ya zama wajibi sojojin CNSP su yi tankaɗe da rauraya don cashe aya da tsakuwa a tsakanin shugabannin kungiyoyin fararen hula. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
Da malam Sule Mumuni Barma, masu taro da haka muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labaru a takaice. Shugaban kasar Iran Ibrahim Raisi a jiya Litinin ya yabawa kasashen Afirka da ke bijiri wa mulkin mallaka a lokacin ziyarar da ministan harkokin wajen Burkina Faso ta kai masa. A halin yanzu Burkina Faso da kuma Mali suna karkashin mulkin soja da suka yanke hulɗar soji da Faransa wacce ta yi masa mulkin mallaka a baya suka kuma karfafa dangantaka da Rasha. Shugaban Koriya ta Arewa Kim Jong-un na shirin ganawa da shugaban Rasha Vladimir Putin a Rasha a wannan watan don tattaunawa kan yiwuwar samar da makamai don yaƙi da Ukraine a cewar jaridar New York Times a jiya Litinin inda ta ambaci majiyoyi da ke kawance da Amurka. Kim zai tashi daga Pyongyang ta yi wuta jirgin ƙasa mai sulke zuwa Vladivostok da ke gabar tekun Pacific na Rasha inda zai gana da Putin a cewar jaridar. Uwar gidan shugaban kasar Amurka Jill Biden ta kamu da COVID-19 a cewar fadar White House a cikin wata sanarwa a jiya Litinin. Bayan gwajin da ya nuna uwar gidan shugaban kasa ta kamu da COVID-19, shi ma shugaba Biden an yi masa gwajin cutar a yammacin jiya
amma shugaban baya dauke da ita a cewar sanarwar.
To masu taro baki dai kuma anan muka zo ga ƙarshen shirin namu na hantsi. Sai kuma tun da la'asar idan Allah ya kai mu za ku ji wasu abokan aiki mu dauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Maryam Dauda da ta karanto labaran duniya. Sai Salaman Abu dai ba da umarni da ma injiniyan namu na yanzu. Hawa Sharif ke muku fatan alheri daga nan Washington DC. A yi lafiya.